الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna ci gaba da bibiyan Malam Abdulmajid Al-Ghauri a inda yake tattauna mana a cikin wannan littafi nashi mai suna Al-Madkhal ila Dirasati Ilmi Al-Jarh wa Ta'dil. Yana mana bayani akan littafan Al-Jarh wa Ta'dil. Muna cikin magana akan rukunin littafai na biyu waɗanda ya kira su da suna Kutubud Du'afa. Za mu tashi akan lambar littafi na 12 a cikin wannan jeren giya, wanda shine Al-Mughni fi Du'afa wal Matrukin lil Hafiz Abi Abdullah Shamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn Uthman al-Zahabi al-Mutawaffa sanata 48 ba'da al-mi'ati al-thaminati lil Hijra. Littafin da ya ambata anan shine Al-Mughni fi Du'afa, wato littafin al-Imam al-Zahabi ne, ɗaya daga cikin littafan shi na Jarh wa Ta'dil. Al-Mughni fi Du'afa wa huwa kitabun saghirul hajmi. Wannan littafi na Al-Mughni fi Du'afa, malam yace littafi ne dan kankani a girman sa, kankani ne a wajen girma. Walakinahu kabirul qadr, sai dai a wajen amfani yana da girma kwarai da gaske, wato ba girman yawa bane dama darajar littafi, a girman abin da ke cikin shi na ilimi da fa'idoji. Kathirun nafi, mai yawan fa'ida. Wa qad ihtawal kitabu ala dhikril kadhabina wal wadda'i, littafin yana dauke da ambaton al kadhabun, wanda suke makaryata a hadisi, wal wadda'i, da wanda suke masu kera ƙarya, wanda aka same su red handed cewa an kama su da kera hadisi na ƙarya. Wal matruki, da waɗanda malamai suka yi watsi da su saboda tsananin raunin su da sakacin su da rashin sanin abin da suke a cikin ilimi. Wal halikina, da waɗanda suke halakaku, wato a hadisance, waɗanda hadisin su ba a bakin komai yake. Thumma ala thiqati alladhina fihim shay'un min al-lin, sannan sai kuma amintattu, wanda suke da kankanin rauni, gurgurdan rauni, kankani. Aw ta'annata bi dhikri ba'dihim ahadun min al-hafidina, ko kuma aka samu wani daga cikin manyan malamai yayi ya ambace su, ya ta'annut, ma'ana ya tsananta, ya wuce makadi da rawa wajen ambaton su da rauni, ya raunata amintacce kenan. Thumma ala khalqin kathirin min al-majhulina, sannan Imam Adh-Dhahabi ya kwararo halittu da yawa daga cikin malamai waɗanda ba a san su ba, wato wanda ba su da dalibai da suka bada bayanin su, wanda ba a ji labarin su ba sai a bakin mutum daya ko biyu. Wa zakara minhum man nassa ala jahalatihi Abu Hatim ar-Razi, ya ambaci wadanda Abu Hatim ar-Razi Muhammad ibn Idris rahmatullahi alayhi ya ambata, wa qala, yace hadha majhulun, wanda ya ambace su da cewa wannan ba a san shi ba. ولم يذكر فيه من قيل فيه محله الصدق, الامام الذهبي بي امبتي متانن دا اكا تشي محله الصدق وندا ابندا اكا فدي اكن سكينن تو بي امبتي سو با سكون لتافي. ولا من قيل فيه يكتب حديثه, هكا دو وندا يزما ان تشي يكتب حديثه تو شي ما وندا بي امبتي شي با. ولا من قيل فيه لا باس به, haka nan wanda aka ce la basa bi. Wala man qila fihi huwa shaykhun aw salihul hadith fa inna hadha babu ta'dil, yace dan wannan babi ne na ta'dili, dai haka ya ambata yadda kace zancen nan. Haka Zahabi ya ambace shi da kanshi a cikin muqaddimar littafi, cewa mutanen da aka ce musu mahalluhu siliqu yuktabu hadithuhu la basa bihi huwa shaykhun salihul hadith, yace wannan ta'dili ne, shi kuma ba zai ambaci ta'dili ba, domin wannan littafin yayi shi ne kamar yadda ya faɗa, kamar yadda ya kira sunan shi Al-Mughni, mai wadatarwa. Akwai littafai da dama da aka yi da suka gabace shi wanda littafai ne na watin bayani akan masu rauni, Al-Mughni Ad-Du'afa wal Matrukin, akwai na Bukhari, akwai na Daruqutni, akwai na Ibn Jawzi, akwai na wani, akwai na wani. Sai yake gani idan kana da wannan zaka iya dogaro da shi ka wadatu da wadancan. Shine asalin falsafa na sa mai suna al-mughni din. Idan ka sai ga babu buƙatar ya kawo mutanen da ba masu rauni bane. Ina fatan fahimtar waɗanda a ƙarshen magana su ba al-safin rauni suke ba. Idan ka sai cire su daga ciki. Za mu ji bayani akan littafin da yana ambatan irin waɗannan shine kaman al-mizan ke. Anan yana ambatan mutanen da ƙarshe za su take a matsayin amintattu ne amma akwai maganganu akan su. وقد رمض الذهبي على من له رواية في الكتب كتب الحديث الستة كالتالي إمام الذهبي ياي رمزي يا سكا علامومي ودن دراسة ما سيمبولز دسكي وكلتن أغاني وانا كذا دا نكي مغانا أكنسا وانا كذا دا أكي ترجمة سا تو ينا دا رواية أتكي لتافي كذا ينا دا رواية أتكي الكتب الستة الأصول وتو بخاري دا مسلم الصحيحان كينا kuma Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah waɗannan hudun as-sunan al-arba'a idan an hada su shida kamar yadda aka sani su ake cewa al-kutubus sitta al-usul da tafai guda shida wanda sune abin dauka a matsayin tushe a matsayin asasi a matsayin fandisho na karatun hadisi waɗannan littafai galibi akan kalle su a duk sa'ar da aka goma magana a matsayin akan masu riwaya dan bayani akan masu riwayan nan suna da hadisai a cikin wanne da wanne a kuku a cikin duka da haka yakan ambaci kha wanda shine ramzi da ke nuni zuwa ga cewa mai riwaya da ake magana akan shi yana da hadisi a cikin littafin sahih Imam Bukhari yakan ambaci mimun dan nuni zuwa ga sahih na Imam Muslim yakan ambaci dalil dan nuni zuwa ga wanda ke da riwaya a cikin littafin sunan na Abi Dawud yakan ambaci ta'un dan nuni zuwa ga wanda yake da riwaya a cikin sunan na Imam Tirmidhi sai kuma sinun domin ishara zuwa ga An-Nasa'i sai kuma qafun domin ishara zuwa ga Ibn Majah to muka lura kaga wadancan yana da saukin fagamita kha'un gayi nan harafi ne daga cikin sunan Bukhari din mimun harafi ne a farko da ƙarshen sunan Muslim Abu Dawud haka harafi ne a farko da ƙarshen sunan Dawud din ko haka Tirmidhi daga ta'un haka Nasa'i sinun gata nan Ibn Majah qafun ya dauko ta daga nasaba shine al-Qazwini haka ake cewa Ibn Majah ta al-Qazwini ana iya cewa Ibn Majah ta ana iya cewa Ibn Majah duka ya tabbata to wannan Qazwini din ta aka dauka sai aka saka qafun din wadannan abubuwa ne sanannu a gun malamai da masu hulɗa da hadisi kuma abbreviations ne wanda suke mu'tamada idan dukkan su ne su shidan me yakan ya saka duka wadannan harufan sai ya saka ainun ma'ana al-jama'a kulluhum kenan gabaki ɗayan su aljamaa da zaka ji malamai suna yawan fada rawalahul jamaa ko akhrajahul jamaa ma'anar shi duka shidan nan wasulul arba'a anan asulul arba'a sai yana saka ainul ha ainul da ha'u wato asulul arba'a shi wannan shine ramzi na sunul arba'a wato ka cire guda biyu ce kenan bukhari da muslim ba kamar yadda yake sawa a wasu wuraren ba kama a cikin at-tarikh dinsa to anan yakan yi ramzi ga asulul arba'a da fo raqami na fo wanda ake rubuta da rubutun hindi arba'a to nan haka yakan saka haka yakan saka a wasu wurare haka al-imamu ibnu hajar shi ma yakan yi amfani da waɗannan da kuma ƙara-ƙari domin shi a cikin littafin sa tun daga kan tahdhibut tahdhib da kuma sauran na bayan shi wato taqrib da makamantan su shi ya hada da waɗannan littafan da kuma sauran littafan da waɗannan malaman suke yi mulhaqat misali bayan sahih bukhari yana kan kawo ramzi ga littafan imam bukhari khalqu af'alil ibad juzul thalath khalfa al-imam juzu rafi da zai fassara bayan littafin sahih muslim yakan yi ramzi ga muqaddima ta sahih muslim yakan yi ramzi ga marasil na abu dauda yakan yi ramzi ga tafsir na ibn majah yakan yi ramzi ga ilal na tirmidhi ko mun gani to haka wannan littafin da suke da alaka da su malaman yakan jero su a cikin rumus din sa wa qad hadzabahu adh-dhahabi wa qarrabahu wa balaga fi ikhtisari taysiran ala talabati al-ilmi al-mu'tanina bil hadith fi ma'rifati ad-du'afa dhahabi ya tace littafin nan ya rairaye shi ya kusanto da shi zuwa ga dalibai masu harka da hadisi za su same shi da saukin mu'amala kwarai da gaske saboda zance ne takaitacce kwarai maimakon in ka je cikin littafin al-kamil na ibnu adi za ka karanta maganganu masu yawa wani lokaci ma suna da dukan suna karo da juna ga isnadoji komai sai ka maka da isnadi za ka sha wahala kafin maka gane inda sunan yake haka in ka koma littafin addu'a fawul kabir na abin nan na uqayl da makamantansu to shi sai ya zama ya tattara su ya saukaka su yadda za a gane sannan kuma yayi amfani da mafi yawan littafan kamar da ya ambata muqaddima wajen gina littafin daga ciki akwai littafan su ibnu ma'in masadir dinsa littafin ibnu ma'in kamar tarikh da su'alat dinsa sannan akwai littafin imam al-bukhari kamar at-tarikh al-kabir al-awsat da as-saghir sannan akwai littafin abu zur'a shine maganganun sa da aka ruwaito a cikin abin nan al-jarh wa ta'dil na ibnu abi hatim da shi da abu hatim din da abu zur'a duka yana hakaito maganganun su ko kuma yana dogara akan maganganun su haka littafin du'afa wal matrukin na imam an-nasa'i haka littafin abin nan al-majruhina na ibnu khuzaima na abin nan nasuri na ibnu hibbana haka littafin bin nan al-uqayli shine addu'a fawul kabir haka ibnu adiyin a cikin al-kamil haka daruqutni haka dulabi da hakim dukkanin su guda biyu din an yi magana akan su kun tuna a baya haka littafin khatib al-gadadi shine at-tarikh na khatib haka ibnu jawzi duk wadannan littafan ya narke su ya hade sunayen wuri guda ya tsara su a tartibi guda daya sannan yayi ta maganganu akai haka litafi ne kamar yadda malam ya faɗa kankani amma mai matakar kima wa qad tubi'a hadha alkitabu bi tahqiqi ustadi al-sheikh ad-doktor Nuruddin Aik hafizahullah wa amta bihi fi dar al-ma'arif bi Hara yace wannan litafi an buga shi da tahqiqin malamin nasu shine professor ne na hadisi da tarihin musulunci malam Nuruddin Aik hafizahu Allah wanda har yanzu yana raye malami ne mutumin kasar Sham ya professor ne na hadisi a jami'a ta Damascus har yanzu yana raye yana rubuce-rubucen da yawa da tahqiqat da buhuth da makamantansu akwai littafin shi na abin nan ulumul qur'an wanda insha Allah ya daga cikin tafan da muke fata zamu karanta su anan ajin karami ne haka takaitacce wanda kamar introduction ne ga ulumul qur'an ya da littafai da dama malami ne sananne Allah ya kara mishi lafiya yayi wannan aiki an buga shi a Daru al-Ma'arif a kasar Halab a 1971 kusan shekara bin nan kenan kamar kace 48 ko yau da yin wannan aiki thumma sawwaratku Darul Kutub al-Ilmiyya bi Beirut sannan Darul Kutub al-Ilmiyya ta kasar Beirut ita ma ta dauki wannan kofi na shi ta wanke shi ta fara bugawa Diwanud Du'afa'i wal Matrukin har ila wannan littafin Imam Adh-Dhahabi shine wannan Diwanud Du'afa wal Matrukin shi kuma kamar register ce kawai sunayen kawai yake kawo wato duk wanda ka gan shi anan to yana cikin tarayya wani kamar register ne list ne shine ma'anar diwan list ne kawai na sunayen mutanen da aka ce suna da rauni yayi kokari kamar yadda ya faɗa cewa duk wani mutum da ya taba sanin an ce yana da rauni ya ambace shi a wajen list ne kasa ana list din aji ko ana list din mutanen wata mazaba ko wata jami'a ko wani association to haka yayi list din shine ma'anar diwanud du'afa wal matruki al-hafiz adh-dhahabi aidan wa tanawala adh-dhahabi fi hadha al-kitabi tarajum ar-rijal al-kadhabina wal wadda'ina wal matrukina wal halikina wad du'afa'i min al-muhaddithina an-nakirina wal kathir al-wahmi min as-sadiqina ذهبي يا قرارون سنة يمكر يتا ما سوان دا سكا كيرا كريا سكا دنگن تاو منزال الله صلى الله عليه وسلم دا متروكي دا حلقكو دا وقنام دا سكا ما سروني چكما لمن حديثي ما سو نقلتو حديثي دا وان دا سكا دا يوان كسكوري چكما تان دا سكا أسل سو ما سكا سكياني والثقات الذين فيهم شيء من اللين دا كما أمن تتو وان دا سكا دا تروني أو من لينهم أحد الحفاظ da kuma kamar yadda ya ambata a can wasu malamai suka dan raunata su fadlan an khalqi min al-majhulina, sannan kuma akwai wasu tarin halittu wanda suke masu rauni ne ta hanyar jahala wadanda ba a san su ba, majhulai suma ya ainihin kwararo su a wajen. Ya ci gaba da cewa wa bidhalika awrada adh-dhahabi fi kitabihi hadha jami'a man tukullima fihi hatta wa in kana hafizan thiqatan. Ta haka Zahabi ya kwararo kusan dukkan mutanen da aka taba yin magana a kansu, koda babban malami ne amintacce, wa huwa sani'un ittaba'a fihi ibn adiyyin fi kitabihi kana. Ya bi tabarkin ibn adiyyin ne, duk wanda aka yi magana a kansu sai ya kawo, wanda mun ga ibn adiyyin yakan kawo mutum wani lokaci ya kare shi, wani lokaci ya kasa kare shi, amma dai amintacce ne. Kuma har shi Zahabin ma yakan mai da martani, yakan mai mushi da martani, yakan mai mabukaini da martani akan haka. To ibnu al-Imam az-Zahabi anan abin da yabi kawai jeren giyar sunayen mutanen da aka ce suna da rauni ya ta kawo su. Wa qad rattaba az-Zahabi hadha al-kitaba ala huruf al-mu'jam, ya lissafa shi ya jeranta shi a bisa harufa na ijami, wato alif ba, wa huwa ghayru kitabihi al-mughni fi adh-dhu'afa'i wal-mutrukin, wannan daban da wancan alladhi sabaqa ta'rifu wa alifan, wancan da akai bayani a bayanan kusa. Yadhharu dhalika bil muqarana bainal kitabayn, zaka gana akan ka daya kai muqarana, ka daya kai comparing, ka kwatanta tsakankanin tafin guda biyu. Wal manhaji al muttaba'i fi kulli minhuma, idan ka daya kalakanci manhajin da aka bi wajen yin kowanne daga cikin su zaka ga da bambanci. Fal mughni aktharu tafsilan min diwan al du'afa, a cikin mughni akwai bayani da yafi tsayi fere na wannan diwan din. Adif ila zalika ma jaa fi fuqatul kitab min at-tashrih bi awali, kuma ka hada da abin da ya faru wanda Zahabi ya ambata a kutubal littafin, a muqaddimal littafin ya ambaci bayani akai da yake cewa amma ba'du fa hadha diwanu asma'id du'afa'i wal matrukina wa khalqin min al majhulina, wannan lissafi ne, wannan diwani ne, wannan document ne na lissafa sunayen mutane masu rauni da matrukai da wasu daga cikin majhulai. Wa hiya takhtalifu an muqaddimatil mughni, wannan muqaddima ta bambanta da abin da take ita ce muqaddima ga wancan da ta. Wa kadhalika fal mughni murattabun ala hurufil mu'jam duna an-nadhri li ayyi ikbarin akhar, a mughni ya jeranta shi bisa harufan alif ba, ba tare da la'akari da wani abu daban ba. Fabtada'a bimanismi aban thumma ibrahim fihi ne, ibtada'a fil bil ahmadina bil ahmadiyina fi diwan du'afa, adiwa a cikin mughni ya fara da alif ba kawai kai tsaye, amma a wannan diwan du'afa sai da ya fara da muhammadawa masu suna ahmad a alif ba din, sai ya fara da masu suna ahmad kafin wasu su. Hadha min jiha, ta wannan fuskar ke. Wa min jihatin ukhra ma nassa alayhi ghayru wahid min al-ulama, sai kuma maganar da malamai suka faɗa ƙararar cewa da tafayya daban-daban. Faqala taju subki ba'da an dhakar kitabai adh-dhahabi, as-subki a cikin littafin shi tabaqatu shafi'iyya, bayan da ya ambaci da tafan guda biyu zakara ba'da an dhakara kitabai adh-dhahabi fi adh-du'afa wa huma mizanu al-i'tidal wal-mughni, ya ambaci mizanu al-i'tidal, ya kuma ambaci mughni, sannan sai ya ce kuma ya ce wa kitaban ko salisan fi zalika, da wani littafi na uku akan haka, akan du'afa din. To ishara zuwa ga mughni diwan din ke. Wa qala as-sakhawi, haka na al-imam as-sakhawi a cikin al-ilan bit-tawbih, shi ma da yazo ya ce kama anna lidh-dhahabi fi adh-du'afa'i mukhtasaran sammahu al-mughni, al-imam adh-dhahabi na da littafi takaitacce da ya kira shi da suna al-mughni, wa akhar da wani kuma sammahu adh-du'afa wal matrukin wa dhayyala alayhi, da wanda ya kira shi da suna kuma adh-du'afa wal matrukin yayi shi a matsayin ƙari akan wanci, ya mishi dhayl amin wa dhayyala alayhi, dhahabi ya zo yayi dhayl, ya zo ya ƙara wasu sunaye daga baya. Wa naqala anhuma Fash kubri fadhakarahuma dimna kutubi dhahabi, haka nan wani mutum mai suna Fash kubri ya ya hakalto wannan magana kuma ya ƙara da tashi magana yace fa qali yace wal mizanu fi du'afa idafin mizanu ne idan yana magana ne akan masu rauni huwa min ajallil kutub ya da cikin tafi mafiya daraja wal mughni fi zalika da kuma mughni shi ma akan abdu'afa wa kitabun thalithu da litafi kuma na uku daban fi zalika shi ma akan abdu'afa wa ashara ilayhi ibn al-imad bi qawlihi ibn al-imad a cikin shadarat kenan shi ma a cikin shadarat az-zahab shi ma ya ambata yake cewa wala hu mizanu al-i'tidal fi naqd ar-rijal wal mughni fi ad-du'afa mukhtasaruhu yana da mizanu al-i'tidal yana da kuma al-mughni wanda takaitacce ne kaman average ne na mizan wa mukhtasarun akharu lahu qabla da kuma wani takaitaccen kafin wancan wa sarraha bidhalika al-kattani al-kattani hakanan al-kattani a cikin ar-risalatu ar-risalatu al-mustatarafa ya ba da labari yace wa kitabul mughni fi ad-du'afa wa ba'd istiqati liz-zahabi akwai kuma al-mughni game da masu rauni amma an ambaci wani sashe na amintattu a ciki waliz-zahabi aidan diwan ad-du'afa yace ha ila az-zahabi na da diwan ad-du'afa mallan yace oke to wannan karshen maganar da yake kenan shi wannan littafin an buga shi diwan ad-du'afa akwai bugun da Hammad al-Ansari ya masa Muhammad Hammad ibn Muhammad al-Ansari wanda aka buga shi a kasar Makka a maktabatu an-Nahba al-Haditha sune suka buga bugun Hammad al-Ansari kusan shekaru 40 kuma da suka wuce an buga shi wannan kenan sai mallan ya ci gaba da cewa zainu diwan ad-du'afa lil-Hafiz az-Zahabi wanda aka ce ƙarin da yayi daga baya ذكره الحافظ السخاوي في الإعلان الإمام السخاوي يا أم بتوانا أشكن الإعلان بالتوبيخ لمن ضم التاريخ يجي استدرك الذهبي في هذا الذيل ما فاته في كتابه ديوان الضعفاء وأن الذيل ذهبي يا تجارا كنشني يا كارا وكنش أبن ذهبي أم بتا أول دسك كوتشي مسا وأن ذهبي أم بتا بتوسون يكاوس يهذا سو كما يندعك أدندو يهذا سيربطا أشكن ذيل diwan ad-du'afa wal matrukin waja'a awwaluhu a farkon shi yace hadha zailun ala kitabi diwan ad-du'afa iltaqattuhu min iddati tawalih wannan qari ne akan littafi na diwan ad-du'afa na tsintsinci wadannan maganganu daga littafai daban-daban wa hadha shay'un la sabila ila isti'abi ce kuma dama wannan magana akan tattara sunayen masu rauni wani abu ne da ba wanda yake ce ya gama komai game da shi inna ma huwa bihasbi ma araftu aw tala'tu alayhi iya wannan da kuka gani gurgurdan abinda na sani ne ko kuma abinda bincike na yake kai shi wa qadra tabahu ala tartibil asl ala huruful mu'jam ya mushi jeren giya kamar yadda jeren giyar ita wato jeren giyan wancan na farkon yake lakinnahu bada'a bil ahmadiyina min huruful alif wa bil muhammadina min huruful mim takriman lismin nabiyyi sallallahu alayhi wa ala alihi sallama wa tayammunan bihi sai dai anan ma ya fara da harafin ahmad sai ya fara da masu harafin alhamza ya fara da masu suna ahmad harafin mimun ya fara da masu suna muhammad dan neman tabarraki da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo hadin zain fi 13 waraq wannan zain din takarda ce guda 13 kankani ne kwarai da gaske jama'a wannan kenan dukkan su da tafai ne na al-imam az-zahabi yar mu bashi haka saboda shi wancan migan yana da maganganu da yawa wanda za su buƙaci wata fida na sai har ila yau da al-imam az-zahabi a cikin littafin shi al-ibaru fi khabari man abar wannan littafin shi na tarihi yana ci gaba da bamu labarin tarihin zamunna shekara bayan shekara zamu tashi a inda yake sanata 39 shekara ta 239 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam nan ne ko yace fiha ghazal muslimuna wa alaihim aliyun al-armani hatta sharafu al-qustantiniyata فأغاروا وأحرقوا ألف قرية وقتلوا وسبوا a cikin wannan shekara sojojin musulmai suka kai farmaki kasar Constantinople, kasar wato kasar Turkiya kenan, a lokacin da take daular Rumawa, suka kai mata farmaki. Komandansu shine Aliyu al-Armani, wato Ali ibn Yahya al-Armani, wanda zamu zo mu ji tarihin shi a gaba kadan a shekara ta 249, shekara 10 nan gaba kenan a wannan lissafi insha Allah, a shekarar aka kashe shi shima a cikin wasu yaƙe-yaƙe da aka yi. To wani babban komanda ne, shine komanda a wannan yaƙi, sun tafi har sun kusa da birnin Constantinople ne, wato babban cibiya ta su Rumawa din. Fa agaru, suka kai farmaki garuruwa daban-daban, wa aharaku, suka kona garuruwa, suka kokkona wurare, alfa qaryatin, sun kona kauye 1000, wa qatalu, suka yi kisa, wa sabau, kuma suka kama bayi. Duk waɗannan abubuwan sun yi su a wannan lokacin. An ce sun kama sun kashe mutane kamar mutum 10,000, sannan sun kama bayi kamar mutum 20,000. Haka yazo a cikin littafin al-Imamu Ibn Kathir al-Bidayatu wan Nihaya. To wannan yaki ne da musulmai ne sun kai farmaki dan waɗannan kafirai suna shigowa haka furul, ƴan karamar runduna, sai su shigo gefen inda musulmai suke su yi barna su gudu, to shine sai aka hada runduna aka kai musu wannan farmaki. Wa fiha uzila Yahya ibn Aktham an al-Qaba wa sudira wa ukhidha minhu 100,000 dinar. A wannan shekara ce kuma ha ila yau aka sauke, aka cire alƙali Yahya ibn Aktham daga muƙamin shi. Wani babban alƙali ne wanda tun zamanin Ma'mun yake alƙalanci, ya samu girma da ɗaukaka, ba a yin komai sai da shi, ya zama kusan a ce kafa sarki sai abin da yake so ake. Alƙalai ma a kotunansu ba sa yanke hukunci sai abin da yake so, komai da shi ake yi shekara da shekaru. Kuma ya samu gwamnati sosai, dan yakan hana Ma'mun yin abin da Ma'mun ma ya riga ya yi niyyar zai yi shi. Alal misali, kamar yadda malaman tarihi suka ba da labari, Ma'mun ya taɓa ƙoƙarin ya ba da doka akan halascin auren muta'a. Kusan Ma'mun yana da traces na Shi'a tare da shi, yana da alaƙa da Shi'a, mun karanta a baya tarihinsa. To ya taɓa ƙoƙarin zai sanar da doka cewa kawai duk wanda yake son auren muta'a gwamnati ta halasta. Wannan ya haifi na Aksam, shi ya hana shi. Aka ce bai gushe ba, yana muraja'anta shi, yana gaya mishi ranka ya daɗe akwai matsala fa, wannan abin ya haramta a musulunci, sannan kuma zai haifar da kaza kaza kaza. Har sai da Ma'mun ya dawo daga wannan abin nan din, bayan har ya sa an rubuta, an fara rubuta wasiƙu wanda za a aika da su ƙasa ƙasa, kamar marsum al-malaki, wato kamar a ce rubutaccen saƙo daga sarki akan wannan qadiyya, sai ya hanu kuma bai yi ba. Babban malami ne, ya yi karatu. Al-Imamu Tirmidhi ma ya rawaito hadisi daga gare shi a cikin sunan ɗinsa. Ya rasu a shekara ta 243 nan kusa kaɗan, za mu ji labarin rasuwarsa zai kawo mana insha Allah. Sai dai aka ce mutum ne wanda yake da wasa da sakaci, har sai malamai suka yi watsi da shi. Sannan kuma duk da a cikin ɗaliban shi akwai Imamu Bukhari, amma ba a cikin as-sahi ba, da Abu Hatim duk sai riwa daga gare shi, amma malamai ba sa ganin kimarsa, saboda ana tuhumarsa, akwai tuhuma a kan shi musamman mai girma, wallahu alam, game da luwaɗi. Haka suka faɗa a cikin tarihinsa. Zahabi bai iya ƙaryata wannan tuhumar ba, ya ce gaskiya akwai tuhuma mai girma, ya ce amma muna fatan ya zama farkon al'amari ne yake wannan mu'amala da mazaje, daga baya ya tuba, Allah ya gafarta mishi. Wannan ya sa sai malamai suka kyamaci hadisin shi. Amma malami ne sosai Yahya ibn Aktham. Za mu zo mu ci labarin shi a gaba, kuma ƴan uwa za su koma su karanta tun kafin a zo wajen a cikin masadiru da wuraren bincike, wallahu ta'ala a'lam. To a wannan shekara abin da ya faru da shi shine, bayan an cire shi daga muƙaminsa na alƙalin alƙalai, na shugaban alƙalai, sai kuma aka mishi musadara. Musadara shine a kwace duka dukiyarka, gwamnati ta kwace duk abin da kake da shi, ta yi confiscating landed and movable properties ɗinsa, ababen hawa da wakai da gonaki da gidaje da kuɗaɗe na zinari wanda aka samu a wurin shi da wurin iyalan shi da yayin shi, duka a kwace. Wanda kuma ta ji kamar yadda ya ce wa ukhidha minhu 100,000 dinar, aka anshi dinari 100,000 daga hannunsa. Wannan miliyoyin kuɗi ne a yanzu, ba ƙarana ba. Allah shi kyauta. Wa fiya tufiya mufti Balkh أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف الباهلي البلخي الحنفي الفقيه في جمال الأولى أخذ عن أبي يوسف وسمع من مالك وجماعة وكان رئيسا مطاعا فأخرج قتيبة من بلخ لأداوة بينهما وخرج له النسائي وهو شيخ sai kuma wani mutum wanda malami ne mai fatawa a garin Balkh cikin kasar Khurasan kenan mai suna Abu Ishaq Ibrahim ibn Yusuf al-Bahili mutumin kasar Balkh ya rasu a watan Jumadal Ula ba Hanafi a madhhabin shi na fiqh ya rasu a watan Jumadal Ula irin wannan da muke ciki kenan ko yana da yayi karatu daga Abu Yusuf al-Qadi babban malami ba Hanafi kuma ya ji hadisi daga Maliku da wasu mutane Imam an-Nasa'i yana da riwaya daga rishi kamar da aka ambata kuma ya wasaka shi ya amince da shi a cikin littafinsa na bayani akan masu mazaje masu riwaya sannan kuma baya ga shi Ibn Hibban ya kawo shi a cikin kitabu Thiqat ya amince da shi malam yace wa kana ra'isan muta'a ya kasance shugaba ne jagora ne wanda ake masa biyayya ana mutunta shi a cikin al'umma fa akhraja qutaybata min balkh da aka yi amfani da karfin shugabancin sa da cewa ana jin maganar sa yasa aka kori Qutaybah ibn Sa'id wanda yake ce mishi imamul a'imma din za a bu a ji labarin mutun shi ma nan gaba kadan shekaru biyu ko uku yasa aka kori Qutaybah daga garin Balkh ya zuga jahilai da talakawa da mutanen gari suka dinga yi ma Qutaybah ibn Sa'id makirci da atire sai da ya gudu ya bar garin wata tsohuwar gaba ce tsakankanin su ya zama shi bai da yafiya me ya asalin gashi yace da adawatin bayin kuma abin da ya faru asali a majalisin Maliku ne a Madina Qutaybah dalibi ne daga cikin daliban Maliku kuma suna zaune suna koyon karatu kuma Maliku na sauraron maganar su musamman suka bada labari akan mutane baki wanda suka zo daga inda su Qutaybah ta suka zo shi Maliku bai je ko ina ba ya kace shi Madina da haka ba dole ya san kowa da ya zo ba sai shi wannan mutumin Ibrahim ibn Yusuf ya zo shi ma zai karatu da aka bai da wani wanda ya bashi abin nan itimat kama ce ya bashi wata abin nan tazkiya ya kawo ko da haka waye san shi sai ga dan garo ya ka tambaye shi kai Qutaybah me zaka ce da game da shi ce hadha rajulun murjiyun wannan ai ba murji'e ne mun gane Hanafiya suna da aqidan irja'i ko shine jinkirtar da aiki fi musammal iman wannan shine abin da ake ce musu irja'ul fuqaha ko murja'atul fuqaha wanda ba sa ganin aiki a matsayin wani abu daga cikin rukunin imani me yakon sura ali suna da suke ganin imani qaulun wa amalun wa i'tiqadun ko to su kawai qaulun ne wa i'tiqadun al'amal fa laysa fi musammal iman to irin wannan irja'i bid'a ce duk da yake karama ce akan asalin murji'a wanda suke manyan yan bid'a to yana da wannan aqidar kasancewar shi ba Hanafi kuma aqida suke nan sai shi Qutaybah ya bada wannan labari kuma sai Maliku ya kore shi farko bai bar shi ya karatu amma daga baya ya dan saurara kadan haka amma bai samu abin da yake so ba sai makantar Maliku ba a wasa sai a iya duka mutun a zane shi zamu zo mu ji labarin wannan nan kusa rasuwarsa shi ma ina ji shekara biyu ko uku nan gaba kadan shine Hisham ibn Ammar wanda Maliku sai aka mishi bulala wata riwaya an ce bulala 17 aka mishi kuma sanda su a Malikiya ta'ziri baya tsayawa a goma nan a Malikiya har kisa ana yi da sunan ta'ziri kisa idan aka ga mutum ya cancanci kisa za ya kashe shi kuma ta'ziri ne ba ya taba wani haddi daga cikin abinda aka ce a kashe ba a Malikiya akwai wannan yana daga cikin sirrin da malamai suka bada labari cewa wannan alƙalin ba malikin nan Ibn Zamkal mali yake ko wani bana rike sunan mutumin nan haushin shi nake ji ba rike sunan shi wanda suka takurawa Ibn Taymiyyah din nan shine yake cewa azab da jinin shi ai su agun su zubar da jini abu ne mai sauki kamar yadda Sahawi ya ba da labari cewa ya matsa a kashe Ibn Taymiyyah saboda agun Malikiya zubar da jini da sunan ta'ziri ba wani abu bane a wajen shi alƙalan Malikiya suna iya zubar da jinin mutum da sunan ta'ziri dan haka Maliku yasa aka yi Hisham ibn Ammar bulala 17 ya fito gashi a ta kuka
kuma saurayi ne matashi a lokacin ce kai kuma fa ce to alga ta malam uwa ta ta sai da gadan ta da ta ci gida ne gaba daya ta sai da shi ta bani kudin nayi kudin tafiya kudin mota tun daga kasar Iraki ko a ce kudin jirgi kenan ko nazo danna sarika tanka kuma ji abin da kama tirin mulakancin da kama ba dole kuka ba ce to kai shiru bara baka hadisi tunda dai shi ya kawo ka aka bashi hadisi aka ce to ya ishe kai cha shi yana so a ƙara mai bulala sai a ƙara mai hadisi ta haka makantar maluku ba a wasa aka ce in ba sa iya tambaye shi dalili in ya faɗi magana in ya ce kaza haramun ne ba wanda yake iya jira ya ce an ga ta malan saboda mene sai in ya ga dama ya faɗi in ya ga dama ya faɗi shikenan a gode Allah bai faɗi ba sai dai in sun fita sai ta kokarin tuno me kake ganin dalili ya sa malai ya faɗa haka to wannan mutumin shikenan sai maluku ya ce a kore shi bire dole makantar shi ba tun daga nan ya kullace kotai wata dan sayyidi shekara da shekaru bayan an dawo an gama yawon karantawa an dawo ana karatu ya mishi wannan makircin ya kore shi daga gari mutum ne mai bala'in ruku ba a san musulmi ya zama da ruku idan kana fada kana ruku to ai ka cinye fadan duka ma'ana sai in ka huce zaka iya yin wani fadan ai ko ba haka ba akwai karin magana na Yarbawa ba zan iya tuna me suke fada da Yarbancin ba cewa idan muna fada ba ma hucewa to shi lamai wani fada ma'ana sai in an huce ne har za a iya yin wani sabon fada ko kun ga da hikimar amma ta ce kullun kana fada da kai ba ka hucewa wani irin hurtumi ne kai Allah shi kyauta to haka dai malai ibad labari yake cewa wa kharraja lahun nasa'iyu wa huwa shiqu nasa'i ya fita masa da riwaya kuma malamin sa ne wallahu alam wa fiha daud ibn rushayd abul fadl al-khwarizmi bi bagdad fi sha'bana sami'a isma'il ibn ja'far wa tabaqata wa kana thiqatan wa imtana'a min ar-riwaya sai kuma daud ibn rushayd abul fadl al-khwarizmi wanda ya rasu a garin bagdad a watan sha'bana na wannan shekara wannan malami ya da riwaya daga isma'il ibn ja'far da sa'o'in sa wa kana thiqatan malai ce amintacce ne imtana aminar riwaya ya daina riwaya daga ƙarshe wannan yana da riwaya dukka a cikin littafai guda shida in banda littafin al-Imam at-Tirmidhi da ka Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah duka sun fitar da riwayar sa Muslim kam wannan malamin shi ne ma yana fitar da yana masa riwaya kai tsaye ne da Muslim da Abu Dawud da Ibn Majah duka suna riwaya kai tsaye ne daga gare shi amma Bukhari da Nasa'i su ne suke riwaya bil wasita malami ne an ce ya kasance mai yawan tahajjudi da sallar dare da sauransu ya taba yin mafarki ne aka ce mishi a mafarkin aka mishi wasu binnan isharori zuwa ga falalar tahajjudi yaga an yi tashin kiyama ana kirga ayyukan sa tahajjudi ya fi komai lada a ciki doguwar kissa ce tana a cikin tarihin sa daga nan fa da ya kama tahajjudi bai sake fasawa ba kullun dare sai ya yi tahajjudi tsawon rayuwarsa wa fiha safwan ibn salih abu abd al maliki mu'adhdhin jami' dimashq rawa'an al walid ibn muslim wa tabaqatihi wa kana hanafiy al madhhabi sai kuma wato malam safwan ibn salih wanda al imam abu dawud da tirmidhi da nasa'i sun fitar da riwaya daga gare shi abu dawud da nasa'i kai tsaye Tirmidhi bi wasita wato akwai wani malami tsakankanin su alkunyarsa Abu Abdul Malik ladani ne a masallacin Dimashq sunan shi kenan Safwan ibn Saleh ibn Safwan ibn Dinar ad-Dimashqi yana da riwaya daga Al-Walid ibn Muslim da tsararrakin sa a mazhabin shi ba Hanafi shi ma wannan farko ya kasance kamar da aka ba da labarin sa da baya ba da riwaya bai ba da hadisi kwata kwata har sai da dalibai suka kai kukan shi gun wani malamin sa kuma abokin sa shine Sulaiman ibn Abdurrahman da suka kai kukan shi shine sai ya yi mishi nasiha ya tambaye shi me yasa baka ba da hadisi yace gaskiya shi kaza kaza uzurori dai haka ba yi da lokaci yace to ina so in maka nasiha cewa lalle wannan ilimin da kake da shi ka dinga kokarin kana bayar da shi in ba haka ba zaka waye gari na alkiyama zaka yi nadama dan naji an ce wato malaman hadisi suna daga cikin wanda za su samu daukaka a aljanna kaga ku ga idan baka shiga cikin su ka koyar ba baka cikin lissafi malaman hadisi in kun tuna bayan mun karanta wani malami wanda shi kuma yaga an yi tashin alkiyama najin al-Fadl ibn Dukain ko yaga an tashi alkiyama aka ce malaman hadisi ku duku shiga aljanna sai ya tashi eh kanabi ko ya kanabi sai ya tashi jiji sai aka ce ka koma ka zauna eh kai ba malaman hadisi bane shi a lokacin kasuwanci shi kawai yake kuma yana da ilimi to shine fa yayi gari yazo ya fassara wa kanshi mafarkin ne ya kafa makaranta to har sai ya zama dalibai ma wulakanci suke mishi sai ya ce su zo ya samu su lokaci su ki zuwa in ya gansu ya ce ban ganku ba su ce wallahi mun je makaranta ka bayyana to shikenan ba komai ku zo an jima ni la'asar sai ya fito da jaran dalibai har dai Allah ya taimake shi suka gane dai akwai abin sannan suka saurari shi to da ya musu wulakanci ko wa fiha as-salt ibn mas'ud al-jahdani qadi samira fi safari rawa an hammad ibn zayd wa tabaqati sai kuma as-salt ibn mas'ud al-jahdari wanda alƙali ne a ganin Samira ya rasu a watan safar na wannan shekara ta 239 yana da riwaya daga Hammad ibn Zaid da Tabaqar Hammad ibn Zaid wannan al-Imam Muslim ya ruwaito hadisi daga gare shi hadisi kwaya daya gel Imam Muslim ya fitar da shi yana nan akan lamba ta 1273 hadisi ne kowa ya san shi shine hadisin cewa idza وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ مسلم يا رويتو شي كما يدي سابا اصلي رويتو شي دغا محمد ابن نمير يا غاما يتي دا كما ابو بكر ابن ابي شيبه سي كاو متن سنه يساكي يو كنا يدي سابا يتي كما ابو اسامه ما يا باشي wannan حديثي دا تهانيان عبيد الله دغا نافع دغا عبد الله بن عمر sannan da ya kawo wannan hanya ta biyu sannan sai ya ƙara cewa kuma wa haddathani Muhammad ibn Ishaqa al-Musabbibi wanda yake ce mishi al-Musayyibi amin al-Musayyibi yes jikan sai dan Musayyib ya kawo daga nan sannan sai ya ce kuma wa hawwala sanad bayan da jiya na sanadin sai ya kawo riwaya daga Harun ibn Abdullah haji wajen ji kudi kenan ko sai annabiyar yace wa haddathanahu sai kawo wannan as-salt ibn mas'ud shi kuma daga nafi'u daga Abdullah ibn Umar da haka anan kawai ya fito a cikin sahih muslim wuri daya gel wanda wannan wasu ma za su ce mutaba'a ce ba baya cikin asalin usul din dan muslim abin da yake kenan ko wanda ya kawo asali ne matnin wanda ya ambata to shine asalin umdarsa fiye da wanda zai ce mithluhu nahwahu wa haddathanahu da kaza da kaza da kaza kan kan cin yake mai zurfi wanda in ba mutun ya zauna makantar malama hadisi ba sai ga kai kamar yana bata maka lokaci dan me yasa ba zai tsaya wuri daya kawai ya musdan wani lokaci sai koro isnadi yafi kala goma ba abin da ya dame shi kuma duk ya san kanka yin shi yasa abin da yake da fidi su Allah ya gafarta musu malamai ne wadanda ba za a sake irin su ba kuma to wannan hakanan ne as-salt ibn mas'ud al-jahdari ya samu shiga kuma baya ga shi a cikin kutubu sita duka bashi da riwaya Allah ya gafarta mishi wa fiha Abdullah ibn Umara ibn Abana al-Kufi mushkadana haka zakanta shi mushkadana wani lakabi ne da asalin shi ba larabci bane abin nan ne sun ce Farisa ne a Farisan ma lahaja ce ta Khurasan ma'anan mushkadana shine wi'aul misk kwalba ko mazili container da ake saka turaren almiski shi ake ce mishi mushkadana to wannan lakabi ne gare shi wannan malami da kanshi ya bada labari yace abin da ya fara aka samu shi wannan lakabin shine malam Abu Nu'aym al-Fadl ibn Kayy ne ya ganshi ya zo makaranta sai ya ganshi ya ci gayu kamar ango sai malami yake cewa ma ara illa mushkadana ni ban ga komai anan ba banda kwalbar turare kalbar turare kawai nake gani yana zo lai shaka irin kamar a ce ah ko dai ango ne wannan irin shiga haka kamar ango misali irin wannan sai kawai suna sun yi bishi dalibai suna cewa mushkadana a suna ya bishi ya zama lakabin shi da aka san shi da shi al-Imam Muslim da Abu Dawuda da Nasa'i sun yi riwaya daga gare shi yana da shi'anci wanda ba abun mamaki bane mutumin Kufa ne Abdullah ibn Amr ibn Umar ibn Aban al-Kufi babu mamaki dan ya zama yana da ɗan shi an ci haka ba wani abu bane na ban mamaki malam ya ce rawa an Abil Ahwas wa jama'atin kabiratin yayi riwaya daga Abul Ahwas da kuma halatu da yawa وفيها عثمان بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي الحافظ وكان أكبر من أخيه أبي بكر رحل وطوف وصنف التفسير والمسند وهدر مجلسه 30,000 رواء شريك وأبي الأحوص وخلق سكما مالم عثمان بن محمد بن أبي شيبة ليرجع سكما من يم مالم حديث مالم إمام البخاري وند بخاري يويت رواية قريش عثمان بن أبي شيبة بلتاف مسند da tafsiri da musanna dan wani shine Abubakar mai musannaf ko babban malami ne Usman ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Hassan Ibrahim din shi ake ce ma Abu Shayba al-Abasi mutumin garin Kufa ne wa kana akbar min akhihi Abi Bakr a shekaru shi wannan shine abin nan elder shine babban shine wan Abubakar shine kan amma kuma wa Abubakarin atqan a wajen ilimi kuma kankanin yake baiwa ta Allah shi Abu Bakrin shine karami a shekaru wannan kuma shine babba a shekaru kuma dukan su malaman su Bukhari ne da su Abu Dawuda dukan su manyan malamai ne su uku ne ma ƴaƴan uwa daya wanda suke dukan su malaman hadisi ne biyun nan hafizai ne manya dayan kuma dai haka dai dan mashako ne haka shi bai wani shahara ba kuma gani dayan kankanan nasu wannan yana da akwai kamar da Zahabi ya tarjuma sa a cikin Mizanu da Ikdal kaje karanta zaka ga tarjuma tana da tsauye maganganu akai yace yana da wasu hadisai guda biyu ya ambaci wannan maganar ma a cikin Sirru Alamin Nubala cewa Malam Ahmad dan Hanbali yana jin haushin wannan malamin saboda wasu hadisai guda biyu garibai da ya ruwaito yana jin haushin shi akai akwai hadisi da ya ruwaito garibi munkari wannan malami suke mashi inkari akai daga ciki shine wai كان النبي صلى الله عليه وسلم يشارك المشركين في مشاهدهم وي من ذلك صلى الله عليه وسلم يكسن تينا تريا دا كابران مكة وزن إبادو جنس كابران يغم منزو وانا وانا أبني دي أكسن شيئة بطا تاري كوايا سنك أما الشيارو توانا رواية كما إسناد انتا إسنادي نسان دي أما باب من إرون رواية كابدا غم خرانتا كابا لأي باب من إرون رواية دا كأيكي مشي إنكاري daga makanta ibn mas'ud ya rawaito wannan karatu ana mishi inkarin wannan riwaya da wata kwatankwacin ta amuni to wadannan abubuwan guda biyu akan su malam Ahmad dan Hanbali yake jawo shi tunda a rauni dai ba yasa rawanta ta bada isnadi sai dai nakara ta mace sai aka tambaye Ahmad dan Hanbali yace Allah ku rabu da wannan sai kuma yana da matsala da aka same shi da shi an ce mutun ne mai raha har zahabi yake cewa raha wanda hayakan furta kalma wata ke tana kama da kafirci akan qur'ani ko akan wani abu har yakan fada yana addu'a yana cewa ya Allah ka kashe ibnu rawiya Allah ka sa ya mutu yake addu'a Allah ya sa malami irin wanda ya mutu to idan bai mutu ba yanzu kullun ni da shi muke riwaya daga jarir ibnu abdul hamid idan bai mutu ba bari kalamin jarir ba na fi so a ce ni kadai ake jin jarir a bakina to da Allah ya tashi kuma ikon sa tsakanin su wata biyar ai mun karanta a shekarar ta gabata ne isa kudan rawiya ya rusu bayan wata biyar da su isa kushi ma sai ya rusu ya zo mutane yana sallah ya karanta yana limanci ya karanta alam tara kaifa sai ya jata da alif lam mim tara kaifa fa Allah rabbuka bi asabil shuk da aka mai gyara sai ya ce wata riwaya ce to irin wadannan raha yana yin wasa haka wasa ya wuce haddin shari'a idan ka karanta tarjuma sa a cikin Sirru Alamin Nubala da tarihin Khadir Baghdadi za ka san kawai misalai na ire-iren waɗannan abin da yake wanda wasa ne amma yayi yawa gaskiya to abin da yake cewa expensive jobs Zahabi yace Allah ya gafarta mishi hala ya tuba irin samartaka ce da kuruciya da dabi'a take jin shi wani lokaci yake irin waɗannan abubuwan Allah ya gafarta mishi amma dai shi Bukhari yayi riwaya sosai daga gare shi yana nan da yawa zaka ta ganin Usman ibn Abi Shayba haka Muslim haka Abu Dawuda waɗannan duka ɗaliban shi ne kai tsaye haka al-Imam Ibn Majah amma Nasa'i da Tirmidhi basu da riwaya daga gare shi ba su na eh mana akwai wanda suka soke shi ma akwai wanda suka soke shi tabbas akwai wanda suke kamar yanzu shi ma Ahmad dan Hanbali ya soke shi kamar al-Imam An-Nasa'i ya soke shi akwai su kowa ya je ka da tarjuma sa a cikin zamanin ita kar kai bace sai ya karanta ta karanta ta a Mizan karanta ta a cikin Sirru Alamin Nubala akalla waɗannan guri guda biyu ya kamata karanta tarjuma Muhammad ibn Usman ibn Muhammad ibn Abi Shayba zaka ji abubuwa da dama waɗanda wata kida ni ban ma iya tuno su ba yanzu babban malami ne da iya kamalani amma wannan ita ce matsalar shi Allah ubangiji ya gafarta mishi malam yace wa kana akbara min akhihi ko yana ya fa dan uwan nashi girman shekaru rahala yayi tafiye tafiye wa tsawafa ya kewaye duniya hadisi wa sannafa tafsira wal musnada ya rubuta tafsir shi na tafsir da kuma musnad din shi wa hadara majlisahu 30 alfan majlisin sa sama da mutum 30,000 suke halarta idan yana imla'i rawa an sharikin wa abul ahwas wa khalqin yana da riwaya daga waɗannan da wasu su Allah ya gafarta ne malam ya ci gaba da cewa wa fiha muhammad ibnu mihrana abu ja'far al-hammal ne wannan ba jammal al-hammal ar-razi al-hafid rahala wa tawafa wa rawa al-fudail ibn iyad wa khalqin kathir sai kuma wannan shi ma malamin su bukhari ne muhammad ibnu mihran Bukhari da Muslim da Abu Dawud su ukun nan duka sirwa daga gare shi Abu Ja'far al-Hammal al-Hammal malan dan dako yana sana'a da ta sani ta dako ita yake yana rayuwa a kanta mutumin garin Rayyu ne shi ma kamar kace yanzu wato mutumin abin nan kenan Iran shine Rayyu mutumin kasar Iran rahala yayi yawace wa tawafa ya kewaye duniya shi ma warawa an Fudail ibn Iyad wa khalqin kathir wa fiha a dai wannan shekara Muhammad ibn Yahya ibn Abi Samina malam Muhammad dan Yahya ibn Abi Samina Abu Ja'far al-Baghdadi al-Tammar shi kuma wannan kaji sana'a shi at-Tammaru mai dabino ne al-Hafid babban malami wanda ya rasu fi Rabi'in al-Awwal a watan Rabi'ul Awwal sami' al-Mu'af ibn Imran wa Ta'ifa shi kuma wannan Abu Dawuda kadai ya ruwaito riwa daga gare shi kamar yadda kuma Zahabi ya faɗa saduqun ne lahu gara'ib Zahabi yace kuma wasu sun kyamaci hadisin sa saboda ana tuhuma sa cewa yana shan wannan abin nasu nabis yakan dan sha haye dan abin nan haka to wasu suna kin hadisin shi saboda wannan wa fiha Mahmud ibn Ghailana Abu Ahmad al-Marwazi al-Hafid muhaddis Marw haka ne muhaddis Marw Subh Marw Subh wa haddatha bi Baghdad an al-Fudail ibn Musa wa ibn Uyayna wa Ta'ifa wa qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal a'rifuhu bil hadith sahibu sunna khubisa bi sabab al-Qur'an sai kuma malam Mahmud ibn Ghailan wanda shi ma malami ne suka mishi laqabi sai faris al-hadis wato jarimi ne na hadisi dukkanin ashabul kutub sita in banda Abu Dawud sai ruwa daga gare shi wato Bukhari da Muslim kenan da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah banda Abu Dawud waɗannan biyar din nan suna da riwaya daga gare shi a cikin tafin su ana mishi alkunya da Abu Ahmad shi ma ba Marwazi ne al-Hafid Muhammad muhaddis Marw Subh sunan gari ne wa haddatha bi Baghdad to bayan kuma ya kasance malamin hadisi a wancan garin ya kuma zo kasar Baghdada ya koyi hadisi anil Fudayl ibn Musa wa ibn Uyayna wa Ta'ifa wa qala al imam Ahmad ibn Hanbal malam Ahmad Hanbali yake cewa a'rifuhu bil hadisi na san shi a matsayin malamin hadisi sahibu sunnati malamin sunna ne ko bisa bi sababil Qur'an an kama shi akan mas'alar khalqu bil Qur'an saboda ya kiye ne ya rusu ne a cikin watan a watan Ramadana na wannan shekara duk da yake al-Hakim an-Naisaburi shi ya samu wahani a inda ya lissafa watan mutuwarsa a wani abu daban wanda ba wannan ba Zahabi ya maimai shi da zanci cewa hakan ba daidai bane hakan kuskure wa fiha har ila yau kuma wa fiha a cikin dai wannan shekara wahabu bin Baqiyya al-Wasit sai kuma Wahab ibn Baqiyya ibn Usman ibn Sabur al-Wasit mutumin garin Wasit wa yuqalu lahu Wahban wasu kuma suna ce mishi Wahban ana cewa Wahab ana kuma cewa Wahban rawa an Hushaym wa Aqrani wannan mutumin ya da riwaya daga Hushay da kuma tsara da kin Hushay ya da riwaya ya daga cikin mazajin littafin Muslim da Abu Dawuda da al-Imam an-Nasa'i Muslim Abu Dawuda da Nasa'i sun fitar da riwaya daga gare shi kamar yadda Zahabi yake faɗa cewa wannan malami bai saurari karatu da wurba ta akhara sama'uhu sai da ya wuce shekara 20 da wajen 4 ko da 5 sannan ya koma makarantar hadisi wanda da a ce yayi karatu da wuri to da ya riski malamai irin su Jarir ibn Hazim wanda da zai samu uduwi kenan na isnadi amma bai koyi karatu da wuri ba zamanin suna raye yana raye amma bai tsaya yayi da wuri ba ya ta wata harka sai daga baya sannan yazo zai yi karatun a lokacin kuma ba zai iya riskan su ba to da haka sai zama isnadin shi yana nuzuli daga tsararrakinsa a shekaru daga tsararrakinsa a shekaru to akwai nuzuli game da isnadin sa wannan shine abin da malamai suka faɗa game da wannan malami kamar da muka ambata yana da riwaya a cikin littafin Muslim da Abu Dawuda da littafin al-Imam an-Nasa'i بر مصورة عن سؤال الله كم درسي نجبا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك